hannunka mai sanda.
A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Habibillahi wa khatamil anbiya'i wal mursalin, Abul Qasim Muhammad wa ala ahli baytihi at-tayyibin at-tahirin wa ala ashabihi al-muntajibin. Wa amma ba'd. Jama'a masu sauraron mu, barkan mu da haka da kuma sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na hannunka mai sanda. Da cikin sa muke farawa da sauraron karatun ayoyin Qur'ani mai girma, kana daga bisani mu kawo fassara da irin nasuyoyin da ke cikin su, da fatar Allah ya bamu karfin gwiwar aiki da su da samun tsira duniya da lahira. Amin summa amin. Kuma a yau ma, kamar yadda kuka saba, shi ne na Tijjani Malalo da magaram zan kasance tare da ku da farko har zuwa ƙarshen shirin na yau da yarda Allah madaukakin sarki. Madalla masu saurare, zan fara shirin na yau ne tare da sauraron karatun ayata 9 da kuma ayata 10 a cikin suratul Rum.
Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون.
Shin me yasa ne ba su yin tafiya a bayan ƙasa, ba su ga yadda ƙarshen waɗanda suka gabace su ya zama ba? Sun kasance sun fi tsananin ƙarfi, sun kuma noma ƙasa, sun kuma raya ta fiye da yadda su mutanen Makka suka raya ta. Kuma manzanninsu sun zo musu da ayoyi a bayyane. To Allah bai kasance mai zaluntar su ba, sai dai kuma su kansu suka zamanto suna zalunta. Sannan kuma ƙarshen waɗanda suka munana ya kasance mummunan sakamako, don sun ƙareta ayoyin Allah kuma sun kasance suna yin izgili da su.
A cikin shirin da ya gabata kun ji cewa Allah ya buƙaci waɗanda ba su yi imani ba da ranar tashin kiyama da su yi tunani da nazari a cikin littafin Allah da kuma halittar sammai da ƙasai da kuma halittar su kansu, ta haka za su fahimci wannan duniya an halitta ta ne cikin hikima da buri kan gaskiya. To waɗannan ayoyi na cewa ne me yasa ba mu ɗaukan darasi a cikin abubuwan da suka wakana a baya ba? Me yasa ba za mu yi tafiye-tafiye ba a ɓangarori daban-daban na wannan duniya domin ganewa idanuwanmu abin da ya faru kan al'ummomin da suka ƙaryata da ɗaukan darasi kan hakan? Mutane da al'ummomin da suka mallaki manyan lambuna da gonaki da arziki da dukiyoyi masu yawan gaske ba iyaka, amma a dalilin ƙaryatawa da kuma musanta gaskiya sai mummunan ayyukansu ya bayyana da ƙarshensu ya yi muni ba shakka. An halakar da su ne ƙarƙashin sakamakon ayyukan da suka aikata na son rai da bijirewa karɓar gaskiya da kiran shari'a na annabawa da manzanni. Saboda haka a al'adar musulunci, kamar yadda ake hukumta zalunci kan wani, haka ake hukumta zalunci kan kanka da kuma dukkan biyun. Wannan saɓanin koyarwar 'yan ba ruwanmu da addini da suka bawa mutum 'yanci da zaɓi ya aikata duk abin da ya ga dama, matuƙar dai ba zai shafi cutar da waninsa ba, amma a musulunci hatta cutar da kanka zalimci ne, kuma ba ka da haƙƙin cutar da kanka balantana waninka, kuma wannan koyarwa ta yi daidai da hankali da kuma andamtantaka ta mutum. Daga cikin waɗannan ayoyi za mu ilmantu da abubuwa hudu kamar haka. Na farko, yin bulaguro da ziyarce-ziyarce zuwa yankin da kuma yankuna da sassa na wannan duniya da ganewa ido abubuwan da suka faru a tsawon tarihi yana taimaka mana a rayuwa da ɗaukan darasi. Abu na biyu, tarihi yana ci gaba ne da sabawa ƙarƙashin tsari da ɗaukan darasi a rayuwa. Abu na uku kuma, sa'ada da jin daɗin al'ummomi ba kawai ta hanyar ƙarfin iko da dukiya da ci gaba bane a wannan rayuwa ta zahirin rayuwa, amma sa'ada ta gaskiya tana ƙarƙashin imani da Allah da manzonsa da aiki mai kyau da kuma dacewa duniya da lahira. Abu na hudu kuma, nacewa kan aikata sabo da maimaita aikata sabon na kai mutum ga mummunan sakamako da ƙaryata gaskiya da yi wa gaskiya izgili. Tumadillah, yanzu kuma za mu fara sauraron karatun aya ta 11 zuwa 13 a cikin wannan sura ta Rum.
الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين.
Allah ne yake fara halitta, sannan ya mayar da ita, sannan kuma a gare shi ne za a komar da ku. Kuma ranar da alkiyama za ta tashi, a wannan ranar ne kafirai za su yanke ƙauna daga rahama, ba ku wasu da wasu masu cetonsu daga abokan tarayyar tasu, za su kasance masu kafircewa abokan tarayyar tasu.
Ƙarƙashin ayoyin Ƙur'ani mai tsarki, mutuwa ba tana nufin ƙarshen rayuwa a wannan duniya, kuma kabari wani shimge ne da muke bi a wannan duniya domin isa wata duniya wato lahira, kamar yadda aihuwa da uwa ke yi wa da ba yana nufin ƙarshen rayuwar mutum a cikin uwa da illa wata hanya ta isa ga rayuwa a wannan duniya. Waɗannan ayoyi na cewa ne aihuwa da mutuwa a wannan duniya ba yana ƙarƙashin ikonmu ba ne, haka dawwama da aka sinta duk suna hannun Allah ne da zartar da abin da ya ga dama kamar yadda zai yi sake tayar da mu a gobe kiyama ƙarƙashin iko da iradarsa, ko mun so ko kuma mun ƙi dole a tayar da mu. Saboda mu yi aiki da zai ceto rayuwarmu a gobe kiyama, ba aikin da za mu ci za yatsa ba da yin nadama a lokacin da nadama ba ta da wani amfani. Waɗanda kuke ganin za su taimaka muku a lokacin da kuke neman taimako, to a gobe kiyama ba za su iya taimaka muku ba da komi, illa iyaka su kansu suna neman a taimaka musu, domin aikin da suka aikata ba shi da bambanci da naku aikin. Hatta su mushrikai da suke ganin gumaka ne za su kubutar da su da yi masu ceto a ranar kiyama, a ranar za su fahimci duk wani abu da ba shi da rai da ƙarfin tafiyar da lamurra a wannan duniya ba shi da wani amfani a karan kansa balantana ya taimakawa waninsa. Bayan gwiwarsu ta karye da kuma yin sanyi da yin nadama gaba da baya, uwa uba hatta fatar rahamar Allah da lutufinsa ya shafe su ba su iya yi, saboda tun a wannan duniya sun ƙaryata annabawa da manzanni ke cansu, kuma taɓewa ta kai taɓewa a wannan duniya da kowa ke fatar gamuwa da rahamar Allah. Daga cikin wannan ayoyin za mu ilmantu da abubuwa guda uku kamar haka. Na farko dai tsari da halittar wannan duniya da abin da ke cikin ta sun fara ne daga Allah kuma a gare shi ne za su koma baki daya. Kuma sha'afa kan hakan zai kai mutum ga babbar nadama ta ƙarshe. Abu na biyu duk wani jin daɗi da farin ciki masu sabo da banna a wannan duniya ne don haka kar su burge mu domin a ranar lahira za su dandana gudar su da kuma yin da na sani. Abu na uku kuma a ranar kiyama kabuna da dangantaka da aka kulla ba kan gaskiya da tushe na hakika ba za ta koma ta rikide daga ba da kyamar juna. Kuma duk wani wanda ya rungumi wani mai ceto ba Allah ba da waliyansa ba ya da wanda zai cece shi a wannan rana kuma ya tabewa ta ƙarshe. To masu sauraro da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen shirin yau a madadin dukkan waɗanda suka tallafa a cikin wannan shiri har ya kammala. Ni ta Jan Malam Lord da maganar dan shirin kuma na gabata nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Allah subhanallah Allah hamdalillah Allah subhanallah Allah hamdalillah.